Mai saurare barkamu da kasancewa a wannan lokaci ta cikin shirin daga Laraba daga nan Daily Trust da kuma sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Sunana Muslim Muhammad Yusuf. Sana'a aka ce sa'a kuma tafi zaman banza domin dogaro da kai a yanzu koda mutum ya kammala karatunsa har zuwa matakin jami'a ba wata zai fara neman mafita domin tsayuwa da kafafuwansa. A yadda wasu masu sana'o'in suka ginu koda za a ajiye musu aikin gwamnati ko na albashi sun gwammace su ci gaba da sana'o'insu.
Har gobe ana tsokanin mutumi da society namu sun ɗauka girki kawai na makare.
Matasa su fara tunanin duk da cewa sun sami takardar ilimi za su iya koyar sana'a da za su iya riƙe kansu.
A shirin daga Laraba na yau mun duba yadda matasa da suka kammala makarantun gaba da sakandare ke shiga harkar girke-girke da kayan makulashi. Duk inda ka duba a social media sai dai kaga ana place your order. To me yasa matasan suka fara yi wa kansu kiyamun laili ko a ce wani irin ci gaba ne hakan ke haifarwa ga rayuwar wanda suka kammala makaranta? Ku biyo mu cikin shirin. Fara da jin ta bakin wasu masu sana'o'in da suka kammala makaranta kuma suke sana'a ta girke-girken ko a ce catering a turance. Amma waɗannan su suna matakin tatata ba su jima ba. Ya suka fara wannan tunani? Bari mu ji daga gare su.
Sunana Esther Musa, ana karanta inter-science chemistry a Federal College of Education, that's na da NCE kenan. Sai kuma ina da BSc a Health Education. To tun na gama makaranta ina ta faman neman aiki ban samu ba. Naje na dan taba aiki a private schools duk da haka dai to aikin dai gashi nan dai. Sai na zo na zona na yi tunani na ce yanzu me zan fara yi. Sai na ce to tunda ina da ra'ayin girki bari in shiga girke-girken abinci. Sai na fara girke-girken abinci. Gaskiya da na fara bai zo min da sauki ba, amma da shike ina da ra'ayin yin shi ina yi a hankali in Allah ya yarda har yanzu na dan sabawa da shi kuma ya zama sana'a na. Kuma dalilin da na shiga yin shi din na ga yawanci ana bukatar abinci a gurin biki, sannan mutane da dama da basu iya ba suna order abinci ana dafa musu kuma a tura musu. Sannan kuma in ana irin su bikin cika shekara ko wasu irin bike-bike haka ana bukatar abinci kuma ana neman wayanda za su yi in mun je muka yi kuma muna samun kuɗi. Sai kuma na uku abinda ya sa na zaɓe shi din kowane rana cika shekarun wani ne kuma kowane asabar ana aure. To muna girke-girken abinci haka muna ma mutane a gurin aure na cika shekara da sauransu. Shi yasa na zaɓa shi sana'an yin abinci. Sai kuma na fara shi tun shekara 2016 na fara wannan sana'a.
Ni sunana Aisha Siyama Sidi, na je jami'a inda na karanta ilimin kimiyya ma'ana computer science. Ina da sha'awar girki tun ina yarinya. Girke-girke suna ban sha'awa, ina so in ga ana girki in mamata ta shiga kitchen tana girki. Na kan bi ta duk abin da naga ta yi amfani da shi na kan tambaye ta in ce me amfanin wannan me yasa aka sa wannan. So na fara sana'ar girki saboda interest ma'ana ƙauna so da nake mai girke-girke. Ina jin daɗi in ina girki yana burge ni ina son girki. Shi yasa na shiga sana'ar girke-girke. Na fara sana'ar girke-girke ne bayan kammala makaranta ta. Saboda ina ganin lokacin shi ne lokacin da ya fi mani daidai, ya fi mani lokaci tunda sanda nake makaranta ba zan iya haɗa girki da makaranta ba. So sai da na gama makaranta na fara girki kuma ina jin daɗin sana'ar girki da nake yi. Abin da ya sa gaskiya na fara girki ba zai wuce dalili ɗaya zuwa biyu ba. san girke-girke da nake yi da kuma ina ganin shine abin da na iya. Saboda ni ina ganin in za ka yi sana'a ka yi abin da ka fi iyawa, sannan ka yi kuma abin da kake son yi. Na fara ne kamar yadda na faɗa bayan gama karatuna na jami'a, wanda yanzu aƙalla ba a ƙasar ba ya kai shekara biyu da kaɗan da 'yan motsi. Za a iya cewa shekara biyu da wata biyu kenan na fara cikin 2022 za a ce, ko a ce da 21 ƙarshe-ƙarshen da 21. Gaskiya sana'ar girki tana da daɗi. Me yasa nace sana'ar girki tana da daɗi? Girki abu ne da nake so, nake da buri a kai na iya. Abu ne da kuma kafin na fara sana'ar lokacin ban koya ba, sai da na ga shi nake so, naga girki nake so, naga girki na iya, girki zan iya. Sai na fara kaɗan-kaɗan-kaɗan, na fara kaɗan-kaɗan, sai kuma nazo naje na koya girki a wata jami'ar girki a Abuja. Da na koya kuma sai na ƙara ƙarfafa sana'ar tawa. Na ƙara, tunda naje na koyo abubuwa da yawa da ban iya ba, sannan kuma waɗanda na iya na ƙara ƙwarewa a kansu. To abinda ya faru kenan gaskiya.
To a gefe guda kuma mun ji yadda wasu masu kayan makulashin suka tsaye da kafafunsu bayan kammala makaranta, suka duƙufa da wannan sana'a. Wasu ma na ganin koda za a ajiye musu aikin albashi ba lallai su kalle shi ba.
Sunana Fatima Ibrahim Tani, na karanta Tourism and Events Management. Gaskiya dai ina da son yin girke-girke irin kala-kala. Ina son na gade kaina, ina kitchen, ina dai yin abinci. To ina yi dai a gida, ana ci ana jin daɗi. Shi ya sa ya ƙarfafa ni da na juya shi zuwa sana'ata.
Shekara nawa kenan kike wannan sana'a?
Shekara kusan 5 kenan. To yin ta da nake yi, ina jin daɗi dai, ina sana'a, ina yi abin ba a cewa komai.
To duk da dai mun san cewa samun aiki yanzu a Najeriya ba wasan yara ba ne, yana da wahala. Wannan sana'ar da kika ɗauka kin haɗa shi tare da aikin ofis ne, ko kuma sana'ar nan shi kaɗai kike yi?
A yanzu dai shi kaɗai nake yi.
To yanzu kina so ki ci min kenan wannan sana'ar nan, a taya ki biyan buƙatunki?
To dai gaskiya alhamdulillahi dai ina samu, ina biya ma kaina buƙata kuma ina ɗan taimakawa. To kin ga shi sana'a in dai kana yin shi ne abu biyu ne, ka dai tabbata kana jin daɗin yin wannan abun, kuma ka tabbata cewa yana ɗan biya maka buƙata, kana ɗan samu ka biya maka buƙata. To irin wannan abubuwan kin ga za a samu dai yana tafiya daidai.
To za ki iya gaya min yaushe kika fara wannan sana'an? Tun kina makaranta ne ko kuma bayan sai da kika gama makaranta?
A bayan dai na gama makaranta ne. Na fara a birthday cake tukunna na sis Ita a 2018 October. To dai gaskiya lokacin ban ƙware da decoration ba, amma dai cake ya yi daɗi. Ina koyo kenan a lokacin. Amma yanzu dai ba a cewa komai.
To na san yanzu dai ba za a ce har yanzu kina koyo ba, dole kin yi nisa kin koyo wani abubuwan. To menene da menene, ko kuma ina ne kike kaiwa wannan sana'ar naki?
A gaskiya alhamdulillah, ina yi a buki, ina yin small chops na buki, ina yi na su birthdays, ina yi da waɗansu na neman ceremony, ma'ana suna kenan. So ina yi na daidai gwargwado gaskiya alhamdulillah.
To yanzu da za a baki zaɓi tsakanin sana'anki da kike yi kuma da karatun da kike yi a makaranta, a baki aiki a wajen, wanne za ki zaɓa? Kuma za ki iya barin sana'anki ki koma wancan?
Gaskiya dai ba zan so in bar sana'ata ba.
Sunana Khadija Ali, sunan company ɗina kuma Hanan Catering Services.
Shekara nawa kenan kike wannan sana'a?
Tun 96, ina shekara 25 yanzu.
To amma me ya tura ki kika fara kitchen a lokacin da kika fara?
Ina son girke-girken ne, ina jin daɗin girki.
Gaya mana ƙalubalen da kika samu a wannan shekaru 25 ɗin da kika yi a wannan sana'a.
Akwai challenges da staff ɗin in particular, ba sa son aiki, ana son kuɗi da cin abinci. Na fara da ba da abinci ma gwamnati, offices ɗin gwamnati. So akwai ɗan siyasa a abin, waɗansu suna so su kawo nasu mutanen, sai a yi ta complain wani abu kuma ba wani damuwa. A ce ko abincin wani mistake kuma babu mistake. In an zo a the end sai a gan ba wani laifi sam. kuma bangaren staff din waɗansu ba sa son aiki amma suna son kuɗin. Ba za su so a zo aiki akan lokaci ba, in ma sun zo aiki akan lokaci ba za su yi abubuwan da ya kamata ba. You have to always kullun ya kamata kana gurin kai ta sa ido, in ba haka ba ba za a ci nasara ba. Eh, na yi registering the go, that was the first abubuwan na farko kenan za ka yi, sai ka yi registration din first. Eh, sai na nemi ma'aikata. Na samu cin gaba sosai sosai, amma na samu cin gaba sosai da rufe asiri sosai. Amma akwai competitions yanzu, kowa yanzu girki ike yi, ko an iya ko ba iya ba, sai an zo cin abinci ake ganewa. Akwai problem sosai yanzu a ƙasa.
Ni shawara zaki ba mutanen da suke wannan sana'a yanzu ko kuma suka baro makaranta suka shiga wannan sana'a na girki?
Sai su yi tsakanin su da Allah, kuma kar su gaji, a ci gaba da fafatawa. Dan akwai competition, me yake ce competition a Hausa? Kuma yanayin ƙasanmu, in ka san mutane shi ne za ka samu aiki sosai, in ba ka san mutane ba sai with the stroke of luck bi haka.
Wannan kenan. Ashe a wannan sana'a ba mata kadai suka tsinduma ba. Nan gaba a cikin shirin za mu ji yadda wani matashi da ya kammala jami'a kuma a yanzu haka ma yana aikin gwamnati, amma ya kasa watsi da harkar girke-girke. Ku dakace mu. Shirin daga Laraba kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na internet aminiya.dailytrust.com ko ta kafofin sada zumunta a Facebook da Instagram da Twitter a Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast irin su Apple Podcast da Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko TuneIn Radio. Ana jin shirin daga Laraba ta Unity FM a jihar Plateau akan mita 93.3 da Freedom Radio akan mita 99.5 a Zangon FM a jihar Kano, da Nats FM akan mita 89.9 a Yolan jihar Adamawa, da Badagi Radio a Minan jihar Neja akan mita 90.1, da Progress Radio a jihar Gombe akan mita 97.3, da Garkuwa FM a Sokoto kan mita 95.5, sai haɗin kai FM akan mita 108 a Maidugurin jihar Borno, da kuma Alfijir Radio akan mita 91.5. Kota trustradio.com.ng. Madalla. Kafin mu je labarin matashin da na baku labari a ɗazu, bari mu ji ta bakin Malama Mufliha da ta ce ita ko bayan ta samu aiki ba za ta iya daina harkar girke-girke ba.
Sunana Mufliha Usman Abubakar. Ina business ne na snack da kuma treats haka nan dai gaba daya, da kuma harkan incense, turaren wuta da humura. To sunan business name din nawa Sweet Sensation. Kafin na gama na dan fara, amma dai ban mai da shi mai karfi ba sai bayan na gama. Gaskiya dai batun aiki ni gaba ɗaya ma yanzu ban ma taɓa ma neman aiki ba, saboda a yanzu ma dai ni aiki baya gabana, business ya fi daɗi. Tunda abu ne mutum na da lokacin kanshi, yanda dai na tsara abubuwa na a haka zan yi su. Tunda ni yawanci ma kamar da safe bana tashi da sassafen nan sai kamar 10, to a wannan lokacin duk wasu abubuwa da zan fara na business din idan na ci ne sai wannan time din nake yi. Idan kuma wanda kawai yana nan ne za a zo pick up, to shi ma dai daga 10 din nan dai zuwa inda ya kai 8 na dare.
Kamar kin kai shekara nawa da fara wannan sana'a?
Na kai 3 years.
Shekara uku kenan.
Na kai 2028.
Kamar za a iya cewa ya yanayin karɓuwar sana'a taki, mutane na siya ko kuma suna ganin kila tunda kin gama makaranta bai kamata ke irin waɗannan sana'o'i ba?
Eh, gaskiya dai akwai wa'inda sukan ga cewa ɗin as a graduate, musamman sana'ar da nake yi apart from snacks ɗin, ina yin treat a yaki na. Ina yin taganos ɗin nan sugar coated wanda ake saka mishi sugar. To kina gani kamar as a graduate bai kamata in dinga ɗan wannan ɗan ƙaramin juya kuɗin ba, wanda kuma ba su san cewa shi sana'ar nan da ake ganin kamar ƙarami ne zai iya yielding ɗin wani babban abu a nan gaba ba.
Kamar me babban kila hasashenki ko burinki a wannan sana'a da kike yi?
Yanzu dai daga farko so nake zama na ma na yi registration na NAFDAC gaba ɗaya, tunda abu ne da ya shafi abubuwan ci yanda zan dinga kaiwa manyan gurare. Gaskiya dai ko da na samu aiki zan hada dai duka da business din. Kawai dai zai zama na ba zan dinga karban kananan order ba, sai dai manya haka wanda zan iya samu kamar ɗan tayi fitaya ne ko weekends da zai sauransa haka. Gaskiya dai ya kamata a ce mutum ya dan nemi wani abin da yake yi ko da dan karami ne, ba wai sai mutum ya jira ya samu wani babban capital ba. Ya duba a cikin day to day abubuwan da ake yi, zai iya ganin cewa shi ma ashe yana da wani talent din da bai san da shi ba sai a wannan lokacin. Tunda mutum in ya gama makaranta ya zauna yanzu graduate yawa ne da mu ba na kadan ba, to ba zai yi a ce kowa sai ya samu aiki ba.
Madalla, yanzu bari mu jiyar da tafiyar Mubarak Bebeji ta faro har zuwa wannan lokaci da yace yana wannan sana'a, kuma in har matasa za su yi nazari a rayuwar su, yanzu ba lokacin da za ka nace sai aikin albashi ya samu bane. Domin ta wani fannin idan kai amfani da basirarka sai ka fi tsayuwa da kafafunka.
Sunana Mubarak Abubakar Zarba, amma sunana da Mubarak Bebeji. Profession ina, I studied computer science at university and yanzu I'm into catering services. To duba da yanayin yadda kasar ta zama, yanzu dole mutum ya dogara da kanshi saboda yanayin aiki ya zama fi mai rabobi a kasar tamu. To a maimakon mutum ya tsaya yana bani bani ko yana wannan, gwara ka fara abin da ka san ka iya. Ni Allah ya yi ina son girki ba tun yau ba. So tun daga gida haka a university haka ni abokai za su zo zan yi girki zan har dai mai going passion for abin. So sai daga baya na zauna ne tunani na ga cewa girkin nan abu ne is a necessity, dole in mutum bai ci da safe ba zai ci da rana, ba ka ci da rana ba dole za ka ci da daddare, kuma kowa dai yana so ya dan ci mai daɗi. So sai hankali na ya karkata ga wurin providing services na daily food haka kaman fast food ko snacks haka. So tun ina farawa dai kadan kadan an yi ma friends a ci za a dan fita dan haka sai na zo na mai da shi kaman in mutum na bukata he can contact me. Zan yi ma daga gida zan tura ma in delivery kake so in kuma pick up ne za ka zo gida a dauka.
Kamar ka kai shekara nawa da farawa zuwa yanzu?
Tun time din corona I think 2019. Yes, da na fara yin shi as a business but girki na fara girki ina ga tun ina J1 if I can remember it.
Kamar zuwa makaranta kai ka koya ko ku a gida ne ka koya kenan?
Yes, yaya ta ketra ce a cikin gida abroad. Ita shi din take it as business kawai tana yi ne a school haka in za a yi kamar speech and prize giving day in school. Ya fi dai karkata a ɓarin makaranta haka nata. To mostly za ta yi a gida makaranta yata har na yi growing passion for abin. To sai ta zo ta yi aure, most of people inda take yi mani ta barwa a hannuna haka in ana buƙatar ka za a yi min waya ni zan yi. To har dai abin ya zai zama jiki. Na ga instead of in dinga yin shi as ni da abokai haka kawai, why don't I make it as a business? To sai na fara yin shi as a business and alhamdulillah it's going.
Kamar zuwa yanzu wani irin karɓuwa ka samu, ka buɗe wani kamfani ne ko wani al'amari ko ko a'a sai dai mutane sun yi order ne kake musu daga gida?
Yeah, har yanzu I'm still processing in Dubai now but I have worked with other people. Yanzu haka currently na dawo Abuja ina aiki da wani kafe haka ni nake yi musu kayan baking su cookies donuts
duk wani ne har kan girke girke da abin da za a ci kenan.
Yes, yes, yes. The cafe kitchen is under my control and we need to come. And a Kano na bar legacy a kawon da na dan kokoya wa su mai suna yi alhamdulillah. Yes, insha Allah.
Kamar za a iya cewa da ka fara irin wannan al'amari baka fuskanci irin wasu suna dan kila ko su tartso na kana ka ba su ce kila ka fara harkar da aka fi sanin mata suna yi koya.
Har gobe ana tsokanin musubi da society namu sun dauka girki kawai na makale. In an ce ke mace ce to dole sai kin yi girki, meanwhile kuma abin nan ba haka yake ba. In ka duba the best chef a duniya ma namiji ne, ce na mace ne ko na namiji ba kowa kan cook.
Kamar yanda ake cewa me kamar burin ka a wannan harka, kana fatan ne kila zuwa wani lokaci ka samu wani aiki ko ko a kana kokari ka tabbatar da cewa ka gina wannan sana'a da ka fara yi har ta zama kila babba?
Yanzu haka currently ina aiki da National Assembly and still ina catering services ina. Ai kamar yadda Bauchi ce bikin magaji baya hana na magajiya. This is a passion I have, ina da burin yin shi tin.
Kamar kuma mutane suna gamsuwa kila da yanayin girkin kar a ce a hannun namiji daban da na mace.
So sai akwai customers ina da zaka ga su ce in ba wanda ni na girka da hannuna ba ma da ba sa so sai randa ni na girka take ga order din din fa yau amma akwai ran da ranan da nake fa mutane yi ayyuka take ga ran da din nace ni zan yi kai da kaina take ga order din yafi yawa
kamar me da me
gaskiya ta kowane bangare ina nan ina yin su local food din mu ina yin continental dishes ina yin baking din ma kowane ni na iya alhamdulillah
yanzu wace shawara kila kake da shi ga matasa ƴan uwanka waɗanda kila su ma sun gama makaranta amma kuma suna da wata basira ko baiwa da kila basu iya yin amfani da ita ba
yawa ni shawara da zan ba wa matasa like ina deep down akwai abin da kake son ka zama ko ka iya shi wanda wannan ita ce baiwar ka taka to as long as zaka bring it into reality to Allah zai taimaka ma da ni ma da wasa na fara yanzu gashi alhamdulillah I'm getting to a point that ni kai na rawu za su fara ci a karkashin
to yanzu dai ya rage ga matasa su yi wa kansu karatun tanatsu musamman waɗanda suka kammala jami'a ba a ce sai kun tsinduma harkar girke-girke ba amma ku yi amfani da basirar ku waɗannan kalamai ne da wani masani ya ja hankalin matasan wanda yake cewa ya kamata su yi nazari da amfani da lokacinsu
sunana Alhaji Hamid Sidali majid adin sharifan Kano yin sana'a din wani lokacin ya fi fa'ida an fi son ma wato a yi hangen haka domin kamar yadda muka sani irin kalubalen da ake fuskanta na rashin aikin yi musamman daga wajen gwamnati cewa babu guraben ba da ayyukan yi ga matasa wanda kullun karuwa suke yi saboda haka ya kamata matasa su fara tunanin duk da cewa sun sami takardar ilimi za su iya koyar sana'a da za su iya rike kansu wanda kuma zai iya kasancewa kuma hanyar da za su samu wasu aiki musamman ma sana'o iri daban-daban na zamani yanda za a gana bude gidajen saida abinci iri-iri na zamani wajajen yin kananan sana'o na sarrafa wasu abubuwa kaga wasu suna ɗinki wasu suna sabulai suna rini da abubuwa dai da zamani ya kawo kuma wanda sana'o'i ne na da mutum zai rike kansa to ina shawartar matasa da su dinga la'akari da haka kuma suna su ya zama cewa kullum zuciyarsu a buɗe take da koyon sana'a bayan ilimin da suka zo da shi
to ka san yanzu ɗalibai na cewa da su je aiki kwana 7 a cikin sati wanda suna da nasu sana'a da yawansu ma ba sa iya gama makaranta kafin suke shigan wannan sana'a da yawansu kuma sai sun gama makarantan zaka ga sun shiga wannan sana'an sun bar neman aiki wani shawara kai kana ganin ya kamata su bar makarantan da suka karanta ko kuma su hada da aikin da kuma sana'a
wato gaskiya mafi soyuwa shine su kokari su kammala makaranta to amma yanzu amma manhajar wato ilimi da ake yi ne yanzu a makarantu zaka ga ana sa koyon sana'a a ciki wato curriculum da ake developing na makarantu yanzu akwai entrepreneurship wato koyon sana'a da means of wato inganta hanyoyin samun kwarewa na wata sana'a daban-daban da na karatu to ma amma ilimin na da amfani matuƙa da gaske domin shi ilimin zai baka makami ne da zaka yi saukin fahimtar ma da sana'a da zaka yi kuma zai baka wato hanyar da zaka iya gudanar da wannan sana'a ba tare da samun matsala ba so shine amfani ilimin shi yasa aka fi so ayi ilimin kuma idan aka yi ilimin kada a gajiya a nemi sana'ar kuma a koye ta in Allah ya baka sa'a ka shiga fannin karatu ne fannin aikin office ne to falilai alhamd in kuma Allah ya saka ta hanyar bunƙasa ta hanyar sana'a to shi ma alhamdulillah to amma ta hanyoyin koyon sana'o'in sun fi saboda tattalin arziki na ƙasa baya ci gaba baya bunƙasa sai da ƙananan masana'antu da ƙananan sana'o'i wanda ake cewa SMEs ko small medium scale micro small and medium scale enterprises to su ne suke kasancewa ƙashin bayan bunƙasa duk tattalin arziki da gani mai ƙarfi saboda haka ya kamata matasa su mai da hankalin su ta hanyar koyon sana'o'i gasu nan burjik akwai harkar wanda you know gasu nan kaga akar yin kujeru tebura wanda ake ba makarantu to da dai abubuwa daban-daban da dole ana sai da su ake rayuwa sai da su ake rayuwar. Za ka ga wani ya bude wajen walda, wani ya bude wajen wanke mota, sayar da mota, you know, wajen cin abinci, wajen hadda wajen ma koyon irin za ka wajen koyawa yara wato dabarun jarabawa. Duk akwai su. Saboda haka muna fatan dai matasa su mai da hankalin su wajen kasancewa cikin irin wannan hanyoyi na bunƙasar arziki da kuma bunƙasar rayuwarsu da cigabansu.
Madalla, an gaida Malam Danjuma. To, kowace shawara ce za ta fito daga ɓangarorin mata da suke hasashen cewa irin waɗannan sana'o'i ya kamata a ƙara bunƙasa su? Ga ta bakin Malama Maryama.
Sunana Maryam Baffa. I am an education and a teacher. Shawaran da zan bayar shi ne, gaskiya ba na tunanin it's a good idea mutum ya ce zai bar karatu saboda zai sana'a. Abu ai ana iya haɗa biyu. Za ka iya yin karatunka, sannan kuma za ka iya yin sana'arka at the same time. Because shi karatu kamar security ne, za ka iya neman wani abu da shi a nan gaba wanda ba mu sani ba tukunna. So za ka iya yin karatunka and then za ka iya yin sana'anka at the same time. Kamar yadda na faɗa, still karatu gaskiya abu ne da yake da mahimmanci, because ko da kana ganin yanzu sana'a kake da buƙata, gaba za ka iya neman karatun ba don kanka ba, ko don maybe ƴaƴa ko wani abu da zai zo a nan gaba. So ni abin da nake gani shine, in kana yin karatun ka nemi lokacin da ka san kana da sukuni sai ka koyi sana'anka a wannan lokaci, ko kuma ka yi. Ni ma kin ga malama ce, amma duk da haka ina yin sana'a a gida a lokacin da nake da time. So dan ina koyarwa, stress in koyarwa and all of that ba zai sa na ce a'a ai kuma ba zan yi sana'a ba. Sai ka ware lokacin da ka san ba zai shiga lokacin aikinka ba ko karatunka, sai ka yi sana'anka a lokacin. Ni dai gaskiya abin da nake ganin kenan.
To, mutanen nan da ke sana'a, da yawansu suna cewa ai sai sun gama makarantar ne suke shigan sana'a. Kawai dai kwalin makarantar ne ba za su yi amfani da ba, suna ganin cewa wahala ce ka je aiki kowane rana a cikin sati, shi yasa suke sana'an nan. Me za ki ba su shawara, su wayannan da ba sa so su yi aiki a ofishin gwamnati ko na mutane, kawai dai sana'an suke so su yi?
To, abu ne mai kyau in dai kana da wannan nasibin yin sana'a din, kuma za ka rike sana'anka, ai ba wani abu ba ne. Akwai mutane da yawa da za su bar aikin office ma su zo su yi sana'an, suna ga sana'an zai fi kawo musu kuɗi, ko zai fi kawo kuɗin da ya fi ƙarfin albashinsu idan sun riga sun kafa kansu. So ba laifi ba ne. Abu dai mai mafi mahimmanci shine ka tabbatar ka yi karatunka, in kuma sana'a ka zaɓa sai kai sana'a.
To, da kuma wannan tattaunawa da na Khadija Ibrahim ta yi da Malama Maryam, muka zo ƙarshen shirin daga Laraba na wannan mako. A madadin abokan aiki musamman Muhammad Awar Suleiman da na Khadija Ibrahim, Muslim Muhammad Yusuf ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya daga nan Daily Trust.